ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan Ramadan hijira ta 1445 kuma daya ga watan hudu shekara ta 2024 ta miladiya zamu majalisi na 22 a cikin majalisin mu da muke na tafsirin alqur'ani a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau zamu tashi aya ta 46 a cikin suratu saba insha Allah za kuma mu amsa tambayoyi kamar haka wannan yace Allah ya kara mu malam lafiya da nisan kwana mai albarka Allah ya ji kan hajjia yace tambaya ta ita ce akwai kaya da mutane suka yi oda suna kwatano sai aka rufe border ta Niger to suna nan zama kuma akwai kudi da yake hawa kan wannan kaya iya zaman su a kwatano har sun kai mutane ba za su iya daukar kayan ba saboda kudin da aka dora musu akan kayan kuma kayan dama idan suka wuce wata 6 a border ba dauka ba suna kwacewa yanzu sun yi shela ta sayar da wannan kaya mallan tambaya ta anan ya halaccin sayan wannan kaya nagode ya sha ruwa lafiya to wannan yana daga cikin akwai shubha a cikin wadannan kaya saboda shi dukiyar mutum ba ta halatta sai da dadin ransa to duk da yake an sanar da su akan cewar an ba su iya adadi to kuma wannan adadin da yazo ya zamanto abu ne wanda yake ya gagare su saboda ba laifin su bane da aka rufe boda dan haka a dora musu da aka yi kan a sayar da kayan su akwai nau'i na zalunci a cikin wannan a zahiri abinda ya bayyana gare ni kenan to kuma ita dukiya ba ta halatta sai da wato dadin rai sai da yarda sai da aminci idan akwai shakka a cikin abu bai halatta mutum ya je ya saye shi ba to kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma yaribuka ila ma la yaribuk abinda yafi mutum yayi tsantseni kada ya sai irin waɗannan kaya duk da yake shari'a ta ba da dama ga shugaba kan ya kwace kaya domin maslaha idan ya zamanto cewar kuma aka kwace su din za a sayar da su da kimar su ba za a sayar da su bane a wulakantaccen farashi wanda yawanci wanda suke sayan waɗannan kaya abinda suke gani ke abinda yake faruwa kenan ana karya musu kima a sayar da su a wulakantaccen kuɗi wanda kowa ya san cewa kudin kayan ya fi haka ninkin ba ninkin amma sai a sayar da su da karamin kudi wanda yake nuna babu adalci a cikin wannan mataki da aka dauka to bai kamata ba mutum ya shiga cikin abin da yake na zalunci ne Allah ya ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa ga azzalimai sai wuta ta shafe ku to idan mutum ya yarda ya shiga cikin irin wannan akwai nau'i na karkata zuwa ga azzalimai da taimakon su a cikin zaluncin su saboda haka mutum ya tawarrui ga barin wannan ni a fahimta ta shine yafi sai abin da yake halaccin sa ya bayyana to shine mutum sai ya je ya saye shi ya mallake shi babu komai idan shi kayansa ne zai je ya sai kayansa a haka wannan babu laifi sai ya zamanto kan cewar asara ce ta same shi su kuma da suka yi sun zalunce shi wannan kudin da suka karba bai halatta a gare su ba shi kuma yayi ne dan ya kubutar da dukiyarsa babu laifi mutum ya abu dan ya kubutar da dukiyarsa ya fitar da haki tunda dukiya Allah ya ce mutum kada ku tozarta dukiyarku kada ku ba masu fuha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama dukiyarku da Allah madaukakin sarki yasa ita ce rayuwarku take akai kar ku je wato ku ba ma waɗanda suke wawaye ma'ana kada ku wato tozarta wannan dukiyar ko a wancan kalar da ita saboda haka abin da yayi na tsaye ya tsara dukiyarsa wannan a ya halatta a ayi hukuma ce za ta sayar za a sa a cikin asusun kasa ne ɗan kasam ne suke sayarwa ko hukumar da ita kasar ta sanya akwai wata tambaya a wanda aka dauko shi wanda ya tambayar ya zo ya tambaye ni ba zan amsa ta anan ba akan waɗanda suke ma'aurata da irin abubuwan da ya faru tsakanin su to sai kuma wannan da yake cewa Allah ya ƙara lafiya Allah ya ji kan iyaye amin dangane da sadaka turanci ya rubuto yace dangane da sadaqatul jariya menene yafi ai amfani da kuɗin a domin mutun yayi abu shi a kashin kansa shi kadai zai yi kamar misali ya gina masallaci ko ko ya rarraba kuɗin zuwa abu ayyuka daban-daban kamar ya bama cibiyoyi da kungiyoyi masu zaman kansu domin ya zamanto mutun ya samu hanyoyi na lada masu yawa na'am yana ji ya fara da Allah ya ƙara lafiya Allah ya ji kan iyaye turancin ne dai yafi masa saukin yi saboda haka yana jin Hausa insha Allah sai dai malam sai da so yake ai turancin to wannan wato shi a wajen yin irin waɗannan ayyuka na samun lada wato akwai fiqhu da yake shiga ciki akwai fiqhu akwai fahimta ta addini da take shiga ciki kuma a cikin yin wannan sai mutum ya auna ta fuskoki da yawa su fuqahau in suka tashi auna abu suna kallon mahanga daban-daban hatta mahangar wato ilimin tattalin arziki suna duba shi su gani wani abu ne wato yafi wanzuwa wani abu ne yafi tasiri wani abu ne wanda amfaninsa yafi yawa wani abu ne wanda tasirinsa a cikin al'umma zai amfani dubunnan mutane wani kuma zai amfani waɗansu iyakantattun mutane ne to duk abin da yake amfaninsa ya zamanto shi ne yafi yawa to wannan shi yafi a bisa abin wanda yake amfaninsa ya zamanto iyakantacce saboda haka mutum ka yi tunani kai kanka sannan kuma ka yi shawara da masana fiqhu wanda suka san wato irin yadda shari'ar musulunci wanda suka san manufofi na shari'ar musulunci na abinda ake so abinda yake yawaita maslaha kuma yake abinda kuma yafi zamantowa wanzajje abinda yafi dorewa yayin da zaka yi sadaka jariya kun ga ai wani mutum ya taba zuwa wajen Ibn Abi Zaid ya tambaye shi cewa yana da dukiya yana so yayi haji amma dukiyarta amma hajjin nasa ba na farin la bane haji ne mustahabbi sai Ibn Abi Zaid ya ce bana gaya masa abinda idan kayi zai fi masa haji har sau 70 ba sai ya ce masa menene wannan shine ya fara idaya masa ya ce kana da dan uwa wanda yake bai taba aure ba haka ne yace eh to kaje ka samu masa mace ka aura masa kana da wanda yake ba shi da gidan kansa a gidan aro yake gina masa gida samu masa gida ya zauna yayi tai masa irin wannan lissafin sai ya ce to wannan yafi maka haji sau 70 to kaga a cikin irin wannan a fiqhu din kenan ya zamanto mutum yana da zurfin fahimta akan manufofi na shari'a kuma yana da zurfin fahimta akan harkar zamantakewar al'umma ya san ilimin wato tattalin arziki iqtisad economics yana sanya ka ka san yadda dama ai shi ma'anar economics shine kana da wato kuɗa kana da abubuwan shiga naka iyakantattu amma bukatunka ba iyaka to yaya za ka yi amfani da abubuwa waɗanda kake da su iyakantattu domin ka samar da amfani mafi yawa na biyan bukatunka wannan shine economy ba tsumulmula bane kamar yadda mutane suke ɗauka ba tsumulmula bane economy a'a abinda kake samu yana da iyaka kamar alal misali albashinka shi kake da shi ya za ka yi daga karamin albashinka ya zamanto amfanin da za ka samu a cikin wannan albashin har sai ya fi wanda yake samun ninki na albashin da kake samu wanda ya iya wannan to shine wanda yake gwani wajen economics. Na'am. Ni mai ishara gare shi kwarai. Na'am. Malam sai dai an yi turanci. To ai utilization din shine amfani din, wato kai amfani da bukatunka, kai amfani da samunka wanda yake iyakantacce ne domin biyan bukatu da suka fi komai yawa. To wannan shi ma haka ne, kai amfani da dukiyar taka da kake so kai sadaka jariya ya zuwa ga abu wanda yake amfanin sa yafi komai yawa. To kuma a cikin wannan akwai abubuwan da za a duba na wato abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi, kamar akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sadakar da tafi kowace falala shine shayar da ruwa, shine shayar da ruwa, yace wannan sadakar tafi. Saboda idan kai rijiya alal misali, kai borehole wanda ake shan ruwa, ba mutane kadai za su amfana ba, dabbobi za su amfana, tsuntsaye za su amfana, to kaga shi yasa ya zama to amfanin sa yake wato yafi. To duk irin wayannan suna daga cikin abubuwan da ake dubawa kafin a dauki hukunci. To sai tambaya ta karshe, wannan wani yayi korafi akan karatun sallar tahajjud cikin dare, cewa ana damun sa ana hana shi bacci. Malam ya dace a kashe loud speaker domin maslahar sa shi kadai a unguwar, Allah ya saka da alkhairi. Eh, ba zai yiwu a ce maslahar sa ce shi kadai ba, akwai irin sa watakila a cikin unguwar wanda sanya karatun a cikin loud speaker zai zamanto takura ne a gare su, zai hana su bacci. To ya kamata mu fahimci wani abu, shi karatu a cikin loud speaker maslahar sa dan ya jiyar da waɗanda suke wanda ake sallah da su, ajiyar da waɗanda ake sallar tare da su, shine manufarsa, ba dan a tilasta ma wani ya ji wanda yake shi ba jin ne ya zaunar da shi ba. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane biyu suna sallah suna ɗaukaka karatu ga juna, sai ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, ku saurara ma kawukanku, wanda kuke kira ba kurma bane, kuna kiran as-sami'ul qarib, mai ji wanda yake kuma kusa da ku. Saboda haka kaga ya nuna musu babu maslaha ku rinka bayyana karatu yanda za ku cuɗanya ma juna karatu. Saboda haka babu maslaha a ɗaukaka karatu ga waɗanda suke su ba zaman jin karatu suke ba. Saboda haka kamar masallaci na unguwa wanda yake killatacce a cikin unguwa kawai ake, a cikin masallaci, a cikin ƙwaryar masallacin masallata suke, babu laifi a sa loud speaker a cikin masallacin ba sai an sanya ta a hasumiya cewa an jiyar da dukkan unguwa ba, cewa sallar tahajjud ake. Saboda akwai waɗanda suke su ma suna so su yi sallar su a cikin gida, wanda in suka tashi suna sallah wannan loud speaker ta masallaci za ta hana su su mai da hankali akan nasu karatun ko tasu ibada. Bayan kuma babu wata maslaha a cikin yayata karatun a duk unguwa, babu maslaha a ciki. In so ake mutane su tashi to za a iya cewa as-salatu jami'a, yayin da za a fara sallah, ko kamar inda ake yi a harami salatul qiyam yarhamukumullah, za a fara sallar dare, in aka yi mai tashi ya tashi, amma karatun sai a iyakance shi cikin masallaci. Sabanin manyan masallatai waɗanda mutane suke zuwa daga nesa suke sallah akan tituna, in kamar masallatan juma'a ko kuma masallatan unguwa waɗanda suke tituna da kofar gidaje, duk mutane suna yin sallah. To wannan maslahar masallata sai a kaddamar da ita, sai a sanya yanda masallata za su iya bin karatu. Saboda akwai ma'ana a cikin ɗaukaka karatun. Kamar yanzu irin wannan masallacin mu na Al-Furqan da zaka ga a filin sukuwa, kaga akan titi mutane nesa, duk ana bin sallar nan. Saboda haka a ce kawai sai lasifika cikin masallaci, waɗannan ba yadda za a yi su bi sallar. Sannan kuma tunda masallaci suka zo, maslahar su ita ce a bar gabatarwa bisa maslahar waɗanda suke ba anan suke ba, waɗanda suke su ba waɗanda suke su ba masallacin ne ya kawo su ba, amma makwabtan waje ne. In ma makwabtan waje ne, to su suka zaɓi makwabtaka da masallaci. Saboda haka dole makwabtakar su da masallaci ta sanya su karɓi irin abubuwa waɗanda yake za a yi na maslahar al'umma, domin a lokacin nan maslahar al'umma ita za a kaddamar bisa maslahar ɗaiɗaikun mutane. Amma yayin da ya zamanto cewar kamar yadda muka faɗa na surar masallaci ne na unguwa ɗan ƙarami wanda yake mutane in suka tashi yin sallah lafiyar cikin masallaci ta ishe su babu ma'ana a sa lafiyar a waje yanda za a yi ta yaya ta karatu din ga waɗanda yake su ba sallar masallacin za su duba su mata su sallar za su yi a cikin gidajensu sai ya zamanto an shawasha musu musamman wannan hadisin da na ambata na Abu Musa al-Ash'ari asali ne akan wannan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace arbi'u ala anfusikum bima'ana ku saurara makawukanku ma'ana kada ku cudanya ma junanku karatu kada ku wato sanya ma junanku damuwa akan daukaka karatu da kuke yi fiye da bukata to wannan sai dai kawai ka san a cikin irin wannan daga zarar an yi magana wani ya zo ya ce ana damun sa yayi karfin hali ya fada sai ake kaji wai karatun qur'ani ne yake damun sa shikenan sai kaga ana nema a bayar da shi fasiki sai ga ana nema a bayan kuma wannan yana da haƙƙi ya fada din innal sahibil haqqi maqala wanda yake da haƙƙi yana da haƙƙin ya yi magana saboda haka babu komai akan ya fada ba kuma kin alqur'ani bane waɗansu ma sai a kawo masa aya a ce inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura cewa mutane na sun dauki wannan alqur'anin abin kauracewa kaji baya so ya ji alqur'ani sai a sa masa aya a nan wajen to alhali kuwa ba haka bane dole mu rinka muwazana ko mu rinka yin abubuwa tare da duban al-maqasid manufa mecece manufa a cikin wannan aiki idan akwai manufa inganta duk inda wato maslaha take shari'a tana nan duk inda barna take shari'a ba ta nan kuma in aka haɗu maslaha da barna to maslahar da tafi anan shari'a take kamar yanda in aka samu in barnar tafi to babu shari'a a nan wajen sannan kuma in maslaha daban-daban suka haɗu maslahar ko maslahar jama'a ita ake kaddamarwa a maslahar ɗaiɗaikun mutane saboda haka wannan shine bayani wallahu ta'ala a'lam wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bismillah a'udhu billahi
minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما تفعلكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما فعلتكم من أجل فهو لكم إن علي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب
نعم الله جل وعلا يتي قل إنما أعظكم بواحدة شيني ني كأي نعيمك وأذيني دا أبو قدات أن تقوموا لله شيني كتايا لله دان الله وتصبوا دا الله كوت matna kuna bibiyunku wa furada ko ɗaiɗaikunku kowa ɗaya-ɗaya thumma tatafakkaru sannan ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna mutuminku babu taɓin hankali a gare shi in huwa illa nadhirun lakum baina yadai azabin shadid shi bai zamanto ba shi kawai mai gargaɗi ne a gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani wa'azi wannan kira ne na alqur'ani kan wato jama'a musamman waɗanda ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kira ne da kuma ma waɗanda suka yadda da shi su ma su yi tunani kira ne kan mutum ya yi tunani ya yi zurfin tunani da lura wa'azi ma'anarsa shine umarni da kyakkyawa da usulubi da zai sa zuciya ta yi taushi a gaya ma mutum abin alkhairi amma da usulubi da zai tausasa zuciya ba usulubi wanda zai sa ma mutum ya wato zuciyarsa ta zafafa ko ya zabura ko ya fusata ba da abin da zai tausasa zuciyarsa wannan shi ake ce ma wa'azi kamar yanda Ar-Rajib al-Isfahani ya ambata a cikin al-Mufradat al-ikhbaru bil khair bi tariqatin yuraqqiqul qalb wato a bayar da labari na alkhairi wato amrul ghairi bil khair ka umarci mutum ya aikata alheri amma da uslubi da zai sanya masa riqqa taushi na zuci saboda haka sai ka gaya masa to shine wannan wa'azi qul innama a'idukum bi wahida inne muku wa'azi ne da abu guda daya shine ku tashi dan Allah wato ba dan san rai ba ba dan taimakon kai ba ba dan biyan bukatar ku ko biyan bukatar wani ba dan Allah wato ku duba Allah kawai ba kuma wai dan ku kare al'ada ba ko dan ayabe ku a ce ai waɗannan su ne wanda suka yi mana maganin duk maganganun da ake faɗa ai waɗannan su ne waɗanda suka rusa duk abin da yake ci mana to a ƙwarya na wannan sabuwar da'awa ba dan wannan ba dan Allah kawai to kuma in kuka tashi yin haka ku zamanto masna wa furada biyu biyu ko ɗaiɗai ba ku taro a cikin taro ba saboda in aka yi taro baya ba da dama a yi tunani na gaskiya saboda wani a cikin taro zai yi magana ne zai faɗi ra'ayi ne don ya burge wani zai faɗi ra'ayi ne don ya kare abin da ya ga shi ne waɗanda suka fi rinjaye sun faɗa akwai abubuwa da dama waɗanda suke a cikin taro baya ba da dama a yi tunani na gaskiya wani kwarjini na mutanen da yanda aka karkata shi ne zai sa shi ba zai iya fitowa ya magana ba to amma yayin da mutane suka zamanto su biyu da kai da ɗan'uwanka wato ka kira ɗan'uwanka wanda ka aminta da shi wanda ka san kan cewa za ku yi magana ta gaskiya ka ce mu zo da Allah mu yi tunani mu duba mu gani tsakani da Allah Allah kawai za mu duba Allah ne na uku me kake gani akan maganar mutumin nan namu me kake gani a matsayinsa to a lokacin nan za ku kai ya zuwa ga gaskiya ko kuma furada a ɗaiɗaikunku ka tsaya kai magana da zuciyarka ta auna ta gani menene matsayin wannan mutumin nan namu yanzu za a ce mara hankali ne wanda yake duk mun yarda da rinjayen tunaninsa mun yi masa shaida akan baya ƙarya ba mu taɓa ganinsa ya je wajen mai koyar da ilimin sihiri ba ba mu taɓa jin wani ya zo ya ce a bashi abin duniya ba ya zo yana kwaɗayi cewa abin da yake idan a tara masa abin duniya ba mu taɓa ganinsa yana zuwa wajen bokaye ba babu abin da ba mu taɓa ganinsa ya yi tafiya ya je yana kwaso mana labarurrukan dare 1,000 kamar yadda Annabur Ibn al-Harith yake ai ba bako ba abu ne wanda yake bako a Makka ba matafiya su yi tafiya su je su kwaso labarurrukan mutanen Farisa su zo in dare yayi a cikin farin wata su tara mutane suna gaya musu to shi ba a taɓa jin yayi wannan ba to duk ku yi tunani mu tsaya wato mutum ku yi da kai da abokinka ku yi tunani a haka ko kuma kai akan kanka ka tsaya kai tunani ku duba irin wannan rahama ta Allah har yanda ma za ka yi tunani kanka kai ya zuwa ga gaskiya sai da aka nuna maka ba kawai a gaya maka gaskiyar ba ko ka yi ko kar ka yi a'a hanyar da za ka yi tunanin da zai kai ka ya zuwa ga imani da gaskiya sai da aka dora ka a kanta to in kun yi tunanin me ake so ku gane ma bi sahibikum min jinna mutumin ku ba taɓin hankali ke gare shi ba an ce mutumin ku suna ana nufin sun san shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun san shi faqad labithtu fikum umran min qabli na rayu shekaru a cikin ku saboda ka sun san shi sun san asalin sa sun san shige da fuscansa sun san komai nasa a cikin su ya taso saboda haka sahibin su ne mutumin su ne tare suke da shi babu taɓin hankali a gare shi wannan Allah madaukakin sarki yayi ta maimaita wannan a wurare da yawa kamar yanda yace nun wal qalam yuma yasfurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun kai saboda ni'imar da ubangijinka yayi maka kai ba mai taɓin hankali bane am yaquluna bihi jinna ko ku suna cewa yana da tabin hankali bal ja'ahum bil haqq a ba shi da tabin hankali yazo musu da gaskiya ne a da kuma a cikin suratul a'raf yake thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun mubin ya farkon ayar take ma bi sahibikum awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin shin ba za su tunani bane ma mutumin su ba tabin hankali yake gare shi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya ga yanzu fa a nan duniyar shine a yanzu ake cewa da aka ta wani ka'ima wani list da aka yi na mutum 100 da suka fi kowa tasiri akan tunanin mutane akan al'u akan tarihin bani adam akan mutane aka faɗa a cikin tarihin dan adam wanda aka sani sun fi kowa tasiri akan bani adam mutum 100 aka kirga waɗansu masana suka yi wannan list din masanan tarihi wanda ya zamanto na farko akan ka'iman nan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ne suka yi wannan ba ba musulmi ne suka yi wannan ba to wanda wato masana waɗanda suke makiya ba masu imani ba suka sifanta shi da haka to ta yaya za a yi a ce wanda yake da wannan sifa a ce yana da tabin hankali a ce yana da tabin hankali wanda bai taba rubutu ba bai taba karatu ba amma dukkan waɗanda suke ake takama da ilimin su da sanin su suka rusuna masa sana ake yana da tabin hankali to shine in dai za ku tsaya ku yi tunani ma'ana ita ce wannan natija in dai za ku keɓanta mutum biyu ku tsaya dan Allah ko kuma kai akan kanka ka tsaya dan Allah ka tsaya kai tunani to wannan natija za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tabin hankali in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid shi ba wanne ba shi ba ko shi bai zamanto ba bai kasance ba shi ba komai shi kawai mai gargadi ne a gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani shi ne fa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ne bai fice wannan ba shi ba mai zuwa ne ya gina muku duniya ba duk da yake a cikin binsa din akwai gina duniyar tamu amma shi abin da ya zo ya gargade mu ya gargade al'umma akan cewa azaba mai tsatsi tana gaban su gaba gare su kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara quraish ya hau kan dutsen safa yace ya sahiba ya sabaha waye wagari to kalma ce in aka faɗa to duk mutane sai su to suna tsammanin gargadi ne akan hari da aka kawo ma al'umma sai yace ni sai ya ce kun taba ji na yi muku karya suka ce a'a baka taba yi ba mu taba sanin ka da karya ba sai ya ce to ni mai gargadi ne a gare ku yace da zan baku labari cewar akwai mahaya dawaki suna bayan wannan dutsen za su faɗo muku da za su kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka yace to ni mai gargadi ne gare ku cewa akwai azaba mai raɗaɗi wato idan ba ku yi imani da la ilaha illallah ba an fahimta to wannan shahid ne akan wannan an yi kasirin muhimmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gargadi cewa shi ba zuwa yayi ya tara kuɗi ba shi ba mulki yake nema ba ba shugabanci yake nema ba ba burgewa yake so yayi ba shi kawai mai gargadi ne cewar akwai azaba mai raɗaɗi a gare wato a gaba gare ku kuma wannan abu ne wanda ya cancanci ya ɗauki dukkan wahalar da ya ɗauka domin shi ne gayan nasiha saboda babu yadda za ka san abin da yake gabanka na wannan azaba mai raɗaɗi in ba sanarwa daga Allah ta wasiɗar manzanni ba ta wasiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala ya sake cewa qul ma sa'altukum min ajr fa huwa lakum ce ne abinda duk abinda na tambaye ku na lada to naku ne wato duk abin da na tambaye ku na lada fa huwa lakum naku ne ma'ana idan har na tambaye ku ku bani wani abu to ku zo ku bi ni bashi zan dawo muku da shi wannan kalubale ne kan cewa bai taba tambaye su komai ba domin ya ce in har na tambaya to naku ne wato zan dawo muku da kayan ku saboda haka wannan ya fi isa matuƙa kan cewa bai tambaye su din ba in har na tambaya to zan dawo muku da shi naku ne to kuma sun san bai tambaya din ba saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sanya su su san cewar abin da yazo yi ba yazo ne ya nemi mulki ba ko ya tara abin duniya. Wannan in muka dauki wannan ma din a matsayin ma ash-shartiyya ta shar'i, abinda din nazo muku, abinda din na tambaye ku, to naku ne za ta iya daukan ma'anar ta korewa annafiya. Qul ma sa'altukum min ajr, ce ni ban tambaye ku wani lada ba. Fa huwa lakum, shi alqur'ani domin ku ne. Fa huwa yabi kuma zuwa ga alqur'ani ba ya zuwa ga ladan ba, shi alqur'anin nan lakum domin ku ne, wato domin shine zai ba ku daukaka. Abinda nake nema a gare ku daukakar ku ne da buwayar ku. Kuma shi yasa din Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi imani da alqur'anin Allah ya sanya su sune suka samu daukaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-a'immatu min quraish, shuwagabanni daga kabilar quraish za su fito. Kamar yanda yace wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu, shi alqur'ani kyakkyawan ambato ne gare ka da mutanenka kuma da sannu za ku sani. Yanzu alqur'ani ba shi ya fitar da harshen larabci ba, inda ba dan alqur'ani ba da yanzu larabci ya zamanto wani abu, sai dai ko a karanta shi sai malamai ne kawai za su iya sanin sa. Kamar latin, kamar latin kuna jin duk wanda yake jin addu'o'in Papa Roma ala kaga yana magana ne ba wanda ya san abin da yake faɗa, latin yake karantawa, latin sai dai a karanta ta a cikin littafin addu'o'in su, amma ba a yarince da ita ba. Amma ka duba yadda Allah ya yi ma alqur'ani, ya yi ma harshen larabci albarkacin alqur'ani. Saboda haka wannan ma'ana ta biyu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa kace ban tambaye ku wani lada ba. To kuma wannan inda ya tambaya za su yi masa kalubale, sai a'a ai rannan ka zo wajen, ai rannan ka zo wajena, rannan da kafa ta dauke ka zo. Amma babu wanda ya faɗi wannan, kuma yana da kar abin yana da karfin an san cewa wannan gaskiyar ne, shi yasa Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka. Fa huwa lakum, shi alqur'ani domin ku ne, abinda nazo da shi wanda kuke tuhuman cewa na tambaye ku lada da ban tambaya ba, to ai gare ku ne, amfanin sa gare ku ne. Wa huwa ala kulli in ajriya illa ala Allah, lada na yana wajen Allah kawai, wato haƙƙin Allah ne ya bani lada na, wanda shi Allah shine ya aiko ni, Allah shine ya aiko ni, to lada na yana wajen sa. Wa huwa ala kulli shay'in shahid, kuma shine shaida ne akan dukkan komai, wato mai hangen komai ne, ya san gaskiya ta akan abin da nake faɗa. To wanda yake bai taki gaskiya ba, ba zai kawo shay, ba zai kawo Allah shaida akan abin da ya faɗa ba. Saboda haka da yace wa huwa ala kulli shay'in shahid, wannan karfafawa ne akan cewar wato lallai abun nan da na faɗa kamar rantsuwa ne, cewa shi Allah mai hange ne, mai shaida ne akan dukkan komai, ba abin da yake buya a gare shi. Saboda haka wannan zai sa mai faɗa ya zamanto yayi kardado, yayi taharri, ya kiyaye maganar da zai faɗa ta zamanto gaskiya ce, tunda yana da sanin cewar Allah mai shaida ne akan dukkan komai. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq 'allamul ghuyub, ce ne ubangiji na yana jefa gaskiya kuma shine masanin boye, shine mai yawan sani, wato shine mai yawan sani, mai cikakken sani da abin da yake na gaibu, abubuwan da suke a boye. Wato Allah yana jefa gaskiya, wato tana saurin shiga cikin Allah, yana saurin jefa gaskiya a cikin zukatan mutane. Dabi'ar gaskiya kenan, saurin shiga take, tana shiga ko baka san ba yadda zaka yi da ita. Kuma haka take kamar kiftawa da bismillah, Allah zai hangar da mutum gaskiya, shikenan kuma baka san ba yadda zaka yi da shi, ya riga ya ga gaskiya. To haka yin Allah yake, Allah haka yake jefa gaskiya. Ku duba a masu sihirin Fir'auna, fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, suna ganin wannan, suna ganin abin da ya faru, sai kawai suka fadi, suna masu sujada. Saboda Allah ya jefa gaskiyar a cikin zuciyarsu, sun ga cewa wannan abin da Annabi Musa ya yi ba sihiri ba ne, tunda in sihiri ne su gwanaye ne, sun san shi. To amma sun san abin nan da ya yi ba sihiri ba ne, gaskiya ta bayyana gare su. Don haka idan gaskiya ta bayyana, to ba yadda za ka yi da ita, haka take saurin shiga cikin zuci, yanda ba yadda za a yi mutum ya ije ta. To idan ta shiga cikin zuciyar mutum, amma mutun ya take saboda girman kai ko saboda tsaurin kai ko saboda jayayya da musu ko saboda san rai da san zuciya to shine da goya kuma wata kila gaskiyar ba ta take darsuwa a cikin zuciyarsa ba to kuma shi Allah shine Allahul Ghuyub masanin abin da ya buya ga barin halitta sabto ba abin da yake buya a gare shi fuska ta biyu ta ma'anar wannan ayar shine Allah yana jefa wato wahayi a cikin zuciyar wanda yaso daga cikin bayinsa ita ce gaskiya yurqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun yana jefa wato wahayi yana jefa a wato ar-ruh shine alqur'ani rai abinda yake bayar da rai shine alqur'ani daga al'amarin sa akan wanda yaso daga cikin bayinsa domin ya gargadi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan Allah ne yake zaben wanda zai tura ma wannan gaskiyar ya zamanto cewar ya sashi a cikin zuciyarsa ya sashi a cikin zuciyarsa shi yasa ma ayat ta biyo da cewa Allahul Ghuyub shine masanin abin da ya buya shi ya san wanda ya cancanci ai masa wannan wahayi Allahu a'lamu haifu yas'alu risalata Allah shine mafi sanin inda zai sanya sakonsa sannan Allah ta'ala yace kul ja ku duba ku gani yanda ake tace mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya fada yace musu muhawara ce ana suranta waɗannan wanda sun ta kun ga abubuwan da surar ta kunsa na wato musun tashin alkiyama da musun Allah jalla wa ala da musun manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musun alqur'ani lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi bayna yadayhi tsagwaran kafirci suka nuna wanda Allah ya ambata a cikin wannan surar nasu to ka duba a ƙarshen surar yanda aka rinka bin su ɗaya ɗaya ana jefa musu maganganu na wa'azi maganganu na hankali maganganu na tunani da kuma maganganu na tsawa da tsoratarwa Allah ta'ala yace qul ja al-haq kace gaskiya ta zo wama yubdi'ul batil wama yu'id ƙarya ba za ta sake faruwa ba ba za ta dawo ba wato ta riga ta tafi kenan ta riga ta tafi domin gaskiya ta riga ta mamaye ta tabbata bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq muna jefa gaskiya akan ƙarya sai tai daga daga da ƙaryar sai gashi ya wargaje sai ka ƙarya ta wargaje to nan shine ita ma wannan ma'anar ta ayar take wato gaskiya a yanzu ba za ta sake dawowa ta dada sake assasa kanta ba ba za ta zo ta sake faruwa ba a zo a kawo wata sabuwar ƙaryar waccan kuma wanda aka jefa ta tafi da ita ba za ta dawo ba ƙarfin gaskiya ya kai haka saboda haka ƙaryar tana nan akan ƙarya ba za ta rufe gaskiya ba sannan Allah ta'ala ya ce qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi ce ne idan na bata gabarin gaskiya to fa innama adillu ala nafsi na bata ne akan kaina wato laifin a kaina yake ni kadai zan ni ne kadai wato batan zai hau kaina ba ku ba wa in ihtadaitu in kuwa na shiryu fa bima yuhi ilayya rabbi to saboda abinda ubangiji na yake wahayi ne zuwa gare ni ma'ana wato shiriya daga wahayi take duk ilimin mutum duk kaifin tunaninsa duk kaifin basirarsa duk abin da yake gani na tsarkin halinsa da tsarkin da asalin fitararsa ba ta isa ta kai shi zuwa ga shiriya ba wahayi shine zai kai mutum ya zuwa ga shiriya shi yasa waɗanda suke takama da wato a zurfin tunani masu ilimin falsafa da kuma riyaza mecece riyaza hana marai son zuciya su zauna ba ci ba sha suna cikin duhu wasu na kawai tunani ba a maganar ma wai su aikata alfasha ko su biya bukatar sha'awar ciki ko sha'awar farji babu wannan kawai suna zurfin tunani akan su gano gaskiya wannan ya kai su ga shiriya ba su shiriya ba ga sunan falsafa din Yunan na Greek ba su kai ya zuwa ga sanin Allah da sifofinsa ba masu bautar gumaka ne bautar gumaka suke yi da pantheon na Greek sananne ne basu kai ya zuwa ga sanin tashin alkiyama ba, bal abinda ma suke fada shine abinda transmigration of souls shine kan cewa wai idan mutum ya mutu, in mutum ya mutu ba wai ransa za a yi tashin alkiyama a dawo da shi ba, a'a sai ransa kuma sai ya koma cikin wata halitta, watakila sai ya dawo a matsayin jaki, saboda haka in ka ga jaki watakila wani malam wane ne da aka taba yi a da, ko wani dan wane jikan wane shine yanzu ya dawo a jaki. To falsafar da ta kai ya zuwa ga wannan ita ce za a ce ilimi, ita ce za a ce shiriya sai da wahayi, wa inihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, wannan wa'azi ne ake musu kan cewa dan kusancewar al'amarin ba a hannu, wato al'amarin a cikin kusan muhimmancin wahayi, ba nazo ne dan na bayyana muku shiriya. Idan bata ne to batar ni zai samu, ban zo da niyyar in batar da ku ba, amma in shi in kuna shiriya akan shiriya to saboda wahayin da Ubangiji na yi min ne, kuma kun ga da aka ce wa inihtadaitu in na shiryu, akwai mai shiryarwar kenan, akwai mai shiryarwar, ishara ga cewar wato Allah shine mai shiryar da shi. Innahu sami'un qarib, shi wato mai ji ne ga duk wanda ya kira shi ya roke shi, qarib makusanci ne, wato yana riskar magana dukkan kowa, sawa'un wanda yake akan bata ko wanda yake a cikin shiriya, kuma yana makusanci ne da aikin sa ko ya boye shi, kusancin Allah ya sa ba abin da zai buya a gare shi. To sannan Allah ta'ala ya wato a waɗannan ayoyi na uku na ƙarshe su ne suka zamanto wa'azi da shi ne Allah ya rufe surar. Na'am. Allah ta'ala ya ce walau tara id fazi'u, da zaka gansu, wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zaka gansu id fazi'u, yayin da suka furgita wato lokacin mutuwa, fala fauta, babu tserewa, da zaka gansu a lokacin da mutuwa ta soka a gare su, fala fauta, babu tserewa, babu gudu, ba makubuta, wa ukhidhu min makanin qarib, aka danke su aka kama su daga wuri wanda yake makusanci, saboda kusantar wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, yayin da mutum yake kwance, falawla idha balagati alhulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, ya wato yayin ya lokacin da rai ya zo makogaro, kuna a lokacin nan kuna kallo kuna gani kuna cewa wa qila man ina mai kawaida ya zo, a kirawo su ina likitoci, ana tsaye ana gani, ko likitocin ne sai dai su tsaya kawai, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, Allah ya ce mu muka fi kusa da shi daga gare ku, mala'ikun Allah suna nan walakin la tubsirun, ba ku ganin su. To shine wannan wa ukhidhu min makanin qarib, aka danke su daga wuri wanda yake makusanci. Faza'a dinnan nau'i ne daban-daban, walau tara id fazi'u, da zaka gansu yayin da suka firgita, akwai firgicin saukan mutuwa, akwai firgicin tambayar mala'iku, ya zaka gansu yayin da mala'iku suka tsaya suna yi musu tambaya, akwai firgicin tashin alkiyama, an tashi a filin alkiyama mutum bai san makomarsa ba, akwai firgicin da ake an zo kan sirat Allah ya buce ya dauke hakkin dukkan wani mai haske in ba masu hasken imani ba, suna nema su zame su fada. Duk waɗannan wuraren furgici ne, to duk wannan kira ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ake gama, ina ma da zaka gansu. Kaji fa wanda wato ana suranta mana ne irin waɗannan abubuwa daga wanda yake shine Allahul Ghuyub, masanin fake. Wannan shine gaibin da yake gaban mu, yake gaban kowa. To a wani falafot babu tserewa, babu hanyar da mutum zai tsere. Gashi dai na duniya muna gani yayin da mutuwa ta zo, babu inda zai tsere, babu inda zaka ji, sai ka tafi. Dole ne wa shine wa ukhidu din aka kama su min makanin qarib, da gauri wanda yake makusanci, shine mala'iku suka dantsiran naka suka fitar da kai daga jikin, ko kuma a cikin kabarin suma wuri wanda yake makusanci suna tare da kai a cikin kabari. In kuma tashin alkiyama ne lokacin da daga nan mawqif inda aka yi farfajiyar firin hisabi, daga nan sai jahannama, shi ma makanin qarib wuri ne wanda yake makusanci. Duk kaga ai ko ina masu laifi kama su ake yi, wanda ya zo mutuwa haka mala'ikun azaba za su kama shi, wanda ya zo a cikin kabari wanda yake makare, wanda ya karyata haka mala'ikun azaba za su rike shi su azabtar da shi. Ranar alkiyama haka za a kama shi, khuzuhu faghullu, ku kama shi ku daure shi. To Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, da zaka gansu ba faɗi jawabin ba, ai da kaga al'amari mai girma. Wannan shine isa matuƙa wajen tsoratarwa, ka suranta wannan hali na wanda yake ya tafi wajen wanda ya riga ya gama ƙaryata manzansa, gashi nan an kama shi kuma a cikin halin razana, razani da bai taɓa yin wannan ba, razani da bai taɓa yin wannan ba. Allah ya kira razanin da alfaza'ul akbar, la yahzunuhumul faza'ul akbar, wato razani da yafi komai firgita, da tafi komai girma, ba za ta sa su bakin ciki ba, ita ce firgitar tashin alkiyama. To a lokacin nan Allah ya ce wa qalu amanna bihi, suka ce ai mun yi imani da shi, mun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato wanda aka ce musu ma bi sahibikum min jinna, da aka ce ku tsaya ku yi tunani, idan har tunaninku bai kai ku ku yi imani da shi ba, to wannan abin yana gaban ku. Yayin da aka kama, yayin da ukhidu aka kama su daga bigire wanda yake makusanci, to za su ce amanna bihi, a yanzu mun ba da gaskiya da shi, mun yadda lalle annabi ne, ba majnuni bane. Allah ya ce wa anna lahumu tanawushu min makanin ba'is, ina za su samu, ina za su kamo imani daga wuri wanda yake manisanci, ina za su iya kamo imani daga waje wanda yake manisanci, ne waje manisanci lahira, imani yana can duniya. Yanzu ko sun je lahira, da suka je lahira suna cewa yanzu ne muka yi imani. Allah ya ce ina anna lahumu tanawush, ina za su kamo imani daga wuri wanda yake manisanci, daga lahira za su kamo imani, bayan imani yana can duniya. Duniya da lahira me tsakaninsu in ba nisa ba? Dan duk wanda ya je ta nisan ya kai kan cewa ba zai taba dawowa ba, karewan nisa kenan ko, yayin da duk ka tafi can shikenan ba za ka taba dawowa nan ba. Akwai nisan da yafi wannan? Ai duk nisa in ana tsammanin za ka dawo ba nisa bane, amma wannan nesar ba za ka taɓa dawowa ba. Allah ya ce wa qalu amanna bihi wa anna lahum tanawush min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl, alhali kuwa haƙiƙa sun kafurta da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qabl a gabanin nan a duniya sun kafurta da shi, wa yaqdhifuna bil ghaib, kuma suna jifa da abin da yake ya buya a gare su, suna cewa shi majnuni ne, shi sha'ir ne, shi boka ne, alqur'ani tatsuniyoyin mutanen farko ne, sihiri ne, ba abinda ba sa faɗa shine wa yaqdhifuna bil ghaib, suna jifa da abubuwa na ghaibu, wato suna faɗan abinda yake bai bayyana a gare su ba dangane da haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma azaba, suna cewa a zo mana da azabar mana, ba irin abinda ba sa faɗa na sha'anin ghaibu. to nan Allah yana sajjala musu irin abin da suka yi min makanin ba'id, suna jifa da gaibu daga wuri wanda yake manisanci inda ba su san gaibun ba, shine a duniya lahira a can ilimin gaibu yake. To yanzu da suka zo suka ga ilimin gaibun sun kasance da suna ta jifa suna ta fada a kansa daga waje wanda yake manisanci inda ba su da ilimin gaibu. Wannan kadai ya isa ya nuna mana cewa shiriya da wahayi kawai ake samun ta, dan shiriya tana da alaka da gaibu. Shi ko gaib, Allah ya sanya hanya kadai da ake sanin ilimin gaib ta hanyar wahayi ne. Ba za ka je laboratory ka san gaibu ba, babu wata equation da za ka je ka yi lissafin ta ta kai ka zuwa ga ilimin gaib. Babu wani tunani da za ka zauna ka yi na falsafa na philosophy da zai kai ka zuwa ga ilimin gaib. Ilimin gaibu kawai sai na wahayi. Shi yasa Allah ya bude alqur'ani da cewa alladhina yu'minuna bil ghaib, waɗanda suke ba da gaskiya da imani, waɗanda suke ba da gaskiya da ilimin gaib da sanin gaib. To wannan shine wato illar kafircin kafirai wanda za su yi babban nadama gare shi. Wa yadhifuna bil ghaib min makanin ba'id, sannan Allah ya ce wahila bainahum wa bain ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl, aka sha makance aka kange tsakaninsu da abin da suke marmari. Me suke marmari? Suke sha'awa imani, aka kange tsakaninsu da shi. Kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl, kamar yanda aka aikata da ire-irensu a gabani, wato al'ummomi da suka gabata, al'ummomi da suke gabata da suka gabace su. Kamar yanda Allah ta'ala ya ce afalam yaro ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard, basu duba abin da ke gabanin su ba da abin da yake gaban su na daga na sama da kasa. To al'ummomi din akwai ire-iren su a cikin kafirci, sune ashiya, jam'u shi'a, jam'i na shi'a, kun ga shi'a ya haka tazo a nan, wato ire-iren su a cikin kafirci kamar haka su ma aka yi musu. Yayin da azaba ta zo suka ce mun yi imani, a lokacin nan imani ba zai amfane su ba. Ba waɗanda suka yi imani yayin da suka ga azaba ta amfane su, illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin, su da suka yayin da suka ga azaba suka ce sun yi imani, sai Allah ya saukaka musu, ya saurara musu, aka dakatar da azaba, su ne kadai. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, sai su. Amma dukkan sauran wahila bainahum wa bain ma yashtahun, an kange tsakanin su da abin da suke marmari. Kama ku ila bi ashya'ihim min qabl, kuma inda aka yi da ire-iren su a gabani. Innahum kanu fi shakkin murid, lalle su wato sun kasance a cikin shakka mai sanya kokonto, wato suna cikin shakka mai tsanani wanda babu yaqini a kanta, basu yadda ba da manzancin manzo. Shakka wadda take mai ƙarfi mai sanya kokonto, wato ba wadda take shakkar da za ta kai ya zuwa ga in aka yi bincike za ta kau ba, a shakka ce wadda yake mai daɗa ƙara cusa mutum a cikin kokonto, mai daɗa ƙara cusa mutum a cikin kokonto, wal iyadu billah. To wannan shine gargaɗi da Allah ta'ala yake ya rufe surar da shi. Kangewa da aka yi tsakaninsu da abin da suke kauna, da abin da suke marmari, suke sha'awa, wannan wato imma da mutuwa, idan mutuwa ta zo haka shikenan za ta kange tsakaninsu da imani. Haka zalika tashin alkiyama, tashin alkiyama shi ma aka yi tashin alkiyama, a wannan rana za a kange tsakaninsu da sake komawa rayuwar duniya. Walau tara idh muqifu ala an-nari faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin, yayin da ake tashin da zaka gansu yayin da suka ga wuta, to kaga tashin al-qiyama kenan. A tashin al-qiyama za su ce ina ma da a mayar da mu, to shine abin da suke marmari suke sha'awa. Wala nukadziba bi ayati rabbina, in an mai da mu ba za mu karyata da ayoyin ubangijinmu ba, za mu zamanto cikin mumine. Allah ta'ala ya ce walau ruddu la'adu liman hu an, da an mayar da su din ma da za su sake komawa ne ya zuwa ga abin da aka hale su gabar sa. To irin wannan wa'azi da shi surar ta kare bayan an babbayyana hujjoji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya sanar ya saukar masa da wahayin wannan sura yayi engaging din su wato yayi ya fuskance su da raddi akan dukkan maganganun da suke fada ai hikayar maganar tasu ta kafirci sannan a faɗi jawabi akan su jawabin ko na a tasi tunani ko na tsoratarwa ko kuma na kawai a yi taqririn gaskiya a faɗa cewa wannan shi ne wanda duk waɗannan hanyoyi ne da gaskiya take shiga cikin zuci to sannan kuma aka zo aka ƙare gaban tsoro shi ne wa'azi da mutuwa da irin abin da mutuwa take kawowa mutuwa tana kawo wato mutuwa tana kawo ma mutum ganin abubuwa yanda suke laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadid lokacin mutuwa kenan kana cikin maye murafkarwa ga barin wannan sai muka yaye maka shamakinka abin da ya rufe maka idonka yanzu ganinka mai karfi ne yanzu kana ganin komai ka ga mala'iku da ku an ce ka yadda bisa gaskiya da aka gaya maka da hankalin da Allah ya baka ka tsaya ka auna ka gani wannan ba gaskiya bane in ka yadda shi kenan amma yayin da ka gani me amfanin jarabawar fa basaruka al-yawma hadid ganinka yanzu mai kaifi ne kana ganin komai yanda yake to a lokacin nan ba zai amfane ka to mutuwa abinda ta kunsa kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yake karban tubar mutum matsawar bai kai gargara ba matsawar mutum bai kai gargara ba shine a hatta idza balagatil hulqum idan rai ya zo makogaro yayin da ganin mutum zai kafe ya ga mala'iku sun sauko to a lokacin nan kamar yadda Allah ta'ala ya ce yawma yarawna al mala'ika la bushra yawma idhin lil mujrimin ranar da za su ga mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai mushrikai ba su da wata bishara dan sun san kawai sai tafiya zuwa ga azaba Allah ta kiyashe mu to mun ƙara wannan sura sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi suratul fatir bi idnillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروك أنك Allah gafar ta mana zunubanmu Allah magabatan mu Allah ka ji kansu waɗanda kuma suke da rai muna roƙanka Allah ka inganta musu lafiya kuma Allah ka ba mu lafiya akwai dan uwan mu Honorable Abdul Hakim wanda muke karatu da shi wanda babbansa Allah ya masa rasuwa jiya da daddare muna roƙan Allah ya gafarta masa akwai dan uwa Alhaji Malam Balarabi'u mahaifiyarsa ta rusu yau da safe muna roƙanka Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai dan uwan mu Umar dan Sulaika wanda ba shi da lafiya Allah muna roƙanka Allah ka ba shi lafiya dan uwa ma Alhaji Ladiyo Allah ka ba shi lafiya akwai wanda mahaifiyarsa ba ta da lafiya tana rashin lafiyar zuciya muna roƙanka Allah ka ba ta lafiya amma masu neman aure Allah ka ba su na kirki akwai wadda take fama da jinya saboda kuna da ta yi muna roƙanka Allah ka ba ta lafiya Allah ka inganta mata lafiya Allah kuma ka sanya masifar da ta faɗo mata ta zama to tsarkaka da ɗaukakar daraja a gare ta Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ije mana dukkan bala'i a cikin wannan al'umma tamu Allah ka saukar mana da rahmarka Allah ka saukar mana da damuna mai albarka Allah ka sa mu dace da tsayuwar daren Lailatul Qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke tsayuwar wannan dare Allah ka tarba addu'o'in mu Allah idan daren ya wuce Allah ka sa mu na cikin wanda suka rabauta idan kuma yana gaban mu Allah ka sanya mu cikin masu rabo Allah muna roƙanka kai mana muwafaqa da kyawawan ayyuka Allah ka karbi wannan ibada ta mu Allah ka maimaita mana wannan lokacin wannan ibada a cikin rayuwar mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka yi tsawon rai kuma ayyukansu suka yi kyautata Allah ka yalwata mana a cikin arzikin mu Allah ka yalwata mana a cikin arzikin da ka ba mu Allah muna roƙanka ka yaye mana dukkan kunci Allah ka yaye mana dukkan damuwa wanda suke cikin larura Allah ka yaye musu wanda suke cikin larura ta lafiya ko larurar sha'anin ko larurar fuskantar abokan gaba ko larurar waɗanda suke fuskantar makiya na mutane da aljanu ko dukkan wata larura ta bashi da sauran al'amura waɗanda suke na tsananin rayuwa muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah kai ne mai yaye dukkan abin da yake muke mutane suke ciki na tsanani Allah ka yaye mana tsananin da muke ciki ka baddala mana shi da sauki daga gare ka ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.